بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Lahadi ce da ta daidai da 4 ga watan Zulqa'ada, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1432, daidai da 2 ga watan Oktoba shekara ta 2011. Wannan shine kasar na 39 daga cikin jeren karatuttukan littafin Al-Fatwa al-Hamawiyyah al-Kubra, wallafa Sheikh al-Islam أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، الله مدوكاكين سركي غافر تامشي. إذن بأمان تابا منا ترتافا يمسألة ودى تندق ندا حرزوا نينزو ودن دا سكا بيو باين ندا دن سكا أينيين واتو سامسا باني دنگني دا إتوانا مسألة مسألة ركوا إتتي دنگني دا حديث السورة da daya riwaya shi wadda ta zo da cewa inna allaha khalaqa adama ala suratir rahman. Ya tabbata a cikin hadisi sahihi, wannan duk malaman musulunci sun hadu akan ingancin shi, cewa inna allaha khalaqa adama ala suratihi, Allah ya halicci adamu a bisa surar shi. Wannan hadisi ya tabbata saboda yana cikin Bukhari da Muslim, babu shakka akan haka. Amma ala suratir rahman, wadda kenan inda wannan lafazin ya tabbata, ko in wannan lafazin ya tabbata, to ya ainihin wato fassara ala suratihi kenan. To wannan lafazi sai ya haifar da sabani na farko, shine shin ya inganta ko bai inganta ba. Aka samu al-Imam Ibn Khuzaima daga cikin kudama'u, shine malamin da ya bayyana karara, ya tabbatar da cewa hadisin bai tabbata ba ko kadan, kuma in ma ya tabbata sai ya kawo irin fassarar da yake ganin ta dace aiwa hadisin. Wadda wannan fassarar mun ji manya-manyan malamai, daga ciki akwai malamin da ya ta'aliki akan kitabu tauhid na Ibn Khuzaima din, shine Malam Harras, ya tabbatar da cewa wannan ta'awilin ma bai inganta ba in ma da hadisin ya tabbata. Domin abinda Ibn Khuzaima yake cewa inna allaha khalaqa adama ala suratir rahman, yace hadisi ne da'ifi munkari, babu shakka akan haka. Sai ce to kuma koda ya tabbata, to dole ayi ta'awilin shi, ma'ana Allah yana da wata sura ne a wurin shi wadda da ya tashi halitta Adam sai ya halicci Adam a bisa wannan sura da take a wurin Allah. Malamai irin su Ibn Qutayba ad-Dinawari a cikin littafin Ta'awil Mukhtalaf al-Hadis suka nuna wannan fassarar gaba ɗaya ma ba daidai ba ce. Haka sabanin farko shi ne lafazin ya inganta ko bai inganta ba. Wasu sun tafi akan bai inganta ba, wasu sun tafi akan ya inganta. Wannan sabanin shi ne ya tattaro ya taho har zuwa yau. Mun tattauna maganganu masu ɗimbin yawa waɗanda muke ba da shawarar ka je ka same su tun daga kaset na 37 da na 38, ko kuma tun daga na 36. Mun tattauna wannan matsala har zuwa 37-38, ga shi yau in Allah so za mu ƙarƙare matsalar. Inna allaha khalaqa adama ala suratihi, ya inganta. Inna allaha khalaqa adama ala suratir rahman, bai inganta ba. Don haka maganar da Ibn Khuzaima take a kai ita ce daidai. A wannan zamani shi ne aka samu bijimin malami, Malam Nasiruddin al-Albani, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi, ya tsaya ya ainihin wato teɗe biri har wutsiyar shi, kamar yadda za ku ji ya faɗi a ƙarshen bahasin. Ya tsaya ne ya yi bahasi da tahqiqi, ya fito da abin ƙarara, fitowar da Ibn Khuzaima a diddunƙule ya ba da abin. Wannan a diddunƙule da Ibn Khuzaima ya bayar ita ta ba da damar ƙofa wasu suke iya yin raddin maganar ita ma a dunƙule. Amma yadda Malam Nasiruddin al-Albani ya tsaya ya farfashe maganar har zuwa yanzu da nake magana, ban ga wanda ya yi bita da kullin ɗaya bayan ɗaya ya warware tashi maganar ba. Sai dai a sake duban matsala a dunkule, a sake cewa duk da Albani ya tafi akan cewa hadisin bai inganta ba, ya bi Ibnu Khuzaima akan haka ne, amma dai gaskiya hadisin ya inganta saboda kaza saboda kaza, sai shi kuma ya kawo nashi dalilan, amma fa baya bada ansar tattaunawa wannan da muke ta tattaunawa Malam Nasiruddin Al-Albani ya ainihin abin nan, tare da cewa Hammad Al-Ansari Allah ya gafarta mishi ya tafi akan ingancin hadisin, shi ma yayi maganganu da Albani ya zo sai da ya bi su daya bayan daya. Ka'ida kenan, idan wani ya bi mas'ala daya bayan daya ya inganta hadisi in ka ce baka yadda ba, ko ya raunata hadisi in ka ce baka yadda ba, bayan ka gina naka ra'ayin sai ka dawo ka baiwa al'umma ko ɗaliban ilimi ko malamai amsar waɗancan maganganun da shi ya bi ya ginu a kansu. Don in dai ya tabbata mujtahidi ne, ya isa ya yi abin da ya yi, kamar Ibnu Khuzaima, kamar Al-Allamatul Albani da makamantansu, sun isa su yi abin da suka yi na raunata wannan hadisin, to kai kuma ba za ka zo kawai ka dubi kai naka ra'ayin ka faɗa ka wuce ba, ya zama zaɓi sanka, sai ka waiwai waɗancan hujjojin nasu, ka iya ba da ansa kaf a kai, sannan ka ba da damar a saurare ka. In ba haka ba ka kawo matsala ta biyu ne kawai, wani ya ce eh dalili kaza 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 kaza, wani sai zo ya ce a'a nashi dalilan kaza kaza, sai a ce to koma ka ba mu amsar dalilan wancan da ya ce eh tukuna, sannan mu karɓi a'a ɗinka da dalilanta. Sai in ya zama wancan na farkon dama bai dace ya yi maganar ba, wato ba shi da ahaliya, ba shi da cancanta, to wannan kuma shi kenan za a iya ɗaukar maganar wannan a watsi da ta wancan. To Ibnu Khuzaima da Nasiruddin Al-Albani suna da ahaliya su yi maganganun da suka yi, to idan yanzu wani ya zo ya saba musu sai ya ba da amsar maganganun. To daga cikin maganganun nan Malam Nasiruddin Al-Albani ya ɗibo maganganu masu ɗimbin yawa waɗanda a cikin silsilatul ahadisa al-da'ifa mujalladi na uku muke karanta, an ba ku manta ba, lambar ainihin wato hadisi ta 1176, lafazin da yake cewa la tuqabbihu alwajha fa inna ibna adama khuliqa ala surati arrahmani azza wa jalla. Muka jimala ya raunata wannan hadisi, ya bayyana kuma malaman da suka fitar da shi, ya ɗauko maganganu masu tsawo waɗanda daga cikin maganganun da Malam Hammad Al-Ansari Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu baki ɗaya, ya jingina da ita akwai maganar Imam Az-Zahabi, amma sai zama maganar ta Imam Az-Zahabi wata magana ce daban, maganar da kuma shi Hammad Al-Ansari yake kokarin ya hujja da ita wata magana ce daban. Misalin wannan misali ne da na taɓa muku, sai ka ji mutum yana magana akan cewa ai duk abin da Allah ya kaddara ba yadda za a yi sai ya faru, maka ce mai hujja sai ce saboda Allah ya ce wa ma qadarallahu haqqa qadarihi, to kaga shi abin da yake dauka wa ma qadarallahu abinda Allah ya kaddara haqqa qadarihi kaddara Allah gaskiya ce, haka ya fassara ayar dan haka ta zama hujja ga maganar shi, amma ba haka ne ayar karatun ta yake ba, fassarar ta ba haka yake ba, wa ma qadarullaha haka ayar ta ce wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basharin min shay'in, kafirai yahudawa basu girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba, da suka ce Allah bai taba saukarwa da wani ainihin wato mutum wani littafi ba. Kun ga yanzu maganar da suke magana kaddara ce, ita kuma ayar tana maganar wani zagi ne da wata bakar magana da wasu kafirai suka gaya wa Allah, kun ga gaba ɗaya babu hujja a cikin ayar. Shi ne sai Malam Albani yake cewa fa anta tara anna kalama Zahabi fi wadin, ya kai ne karatu, kaga in ka dubi maganar Zahabi yana yin ta ne a wani bangare, wa kalamu Sheikh fi wadin akhar, magana Sheikh Al-Hammad Al-Ansari shi kuma yana yin ta ne a wani bangaren. Shine Imam Az-Zahabi yana magana dangane da asalin hadisin Abu Huraira ya inganta, shine me inna Allah khalaqa Adama ala suratihi, Imam Az-Zahabi yace wannan hadisin ya inganta, kai kuma Hammad Al-Ansari sai ka kawo inna Allah khalaqa Adama ala suratir Rahman, sai ka ce Zahabi ya inganta shi. Kun fahimta? Zahabi yana magana akan lafazin inna Allah khalaqa Adama ala suratihi, yace ya inganta. Hammad al-Ansari yana magana akan inna Allah khalaqa Adama ala suratir Rahman, sai yace ya inganta, kuma yace Zahabi ma ya inganta shi. Kun fahimci maganganun? Shine yace fa anta tara anna kalam az-Zahabi fi wadin wa kalam ash-Shaykh fi wadin akhar. Magana Zahabi daban, magana Hamad al-Ansari daban. Fa hadhihi at-turuq al-arba'a laysa fiha ziyadatu surati ar-Rahman, yace kaga dai duk waɗannan hanyoyi guda hudu kaf wanda muka kawo a ciki babu ƙarin nan na cewa ala surati ar-Rahman. Wa Shaykh samahahullah, ce Allah ya yafe wa mala, yasuquhu yasuquha, yana kwararo waɗannan hanyoyi ne taqwiyatan laha, dan ya karfafi lafazin ala suratir rahman. To kuma duk cikin lafazin abinda suke nunawa ala suratihi, yana kokarin ya karfafi ala suratir rahman, sai ya kawo hanyoyi guda hudu waɗanda dukkan su sun ruwaito ala suratihi, wanda wannan asali ma ba a shakka game da ingancin shi. Ko kun fahimta jama'a? Sai ce wa huwa law ta'ammala fiha lawajadaha tadullu dalalatun qati'a ala nakarati hadhihi ziyada, waɗannan hanyoyi guda hudu da malam ya kawo su dan ya karfafi ala suratir rahman, da malam ya tsaya ya lura da su da kyau, da ya ga suna nuni ne yanke akan tabbatar da wannan lafazin ala suratir rahman lafazi ne munkari. Domin kai ka ce mana ala suratir rahman sahihi ne, sai muka ce me dalili? Sai ka ce ga wata hanya ta ruwaito ala suratihi, ga wata mata biyu ala suratihi, ga wata mata uku ala suratihi, ga wata mata hudu ala suratihi. Sai mu ce to me mahallin shahid? Ai, waɗannan hanyoyin da ka kawo madadin su karfafi riwayarka ala suratir rahman yanke, suna nuni ne akan tabbatar da nakarar wannan lafazin. Mecece nakarar? Ita ce hanyoyi hudu sun tabbatar da ala surati hi, hanya ɗaya ta tabbatar da ala suratir rahman. Allazi tafarrada bi hadhihi at-tariq al-wahid wa ibnu lahi'a ya kadaitu da wannan riwaya shi kadai. Waɗannan kuma da suka ruwaito gaba ɗaya amintattu ne, sun tabbatar da ala suratihi. Yanzu kawo waɗannan hanyoyin guda hudu ba kana ƙara ruguza kanka bane a fakaice. Shine Malam Nasiruddin Al-Albani yake cewa wa huwa law ta'ammala fiha, da ya tsaya ya bada ido yayi lura a cikin waɗannan hanyoyi, la wajadaha tadullu dalalatun qati'a ala nakarati hadhihi ziyada, kaga cewa waɗannan hanyoyi suna nuni ne yanke akan cewa wannan hanyar munkara ce. Iz domin kuwa la ya'qilu an tafuta ala ha'ula'i kullihum thiqat wa yahfazha mithlu ibn lahi'a, ba zai yi a ce waɗannan guda hudun gaba ɗayan su wannan lafazin ala suratir rahman ya kubuce musu da su ruwaito shi ba, sai kuma ya zama ibn lahi'a shine kadai zai kadaitu da wannan riwaya. Wa man laysa lahu fil ibar wala fil iri wala fil nafir, mutumin da yake ba shi cikin jakuna ba shi cikin mangala, ma'ana shi ba cikin jakunan ayari ba, shi kuma ba cikin mangala ba, ma'ana salam magana ce Laraba suke, sun ce hadha laysa min al ir wala min al nafir, laysa min al ir wala min al nafir, ba shi daga cikin ayarin, ba shi daga cikin masu kora ayarin, wato shine Hausa ke cewa banzan garki, wanda cinki banza barinki banza. Ko kun fahimta jama'a? Ibnu Lahi'a in aka gwada shi da waɗancan amintattu guda hudu, to ya dace ai karin magana irin wannan akan shi. To kuma ina son ku rinka lura, domin malaman ilimin jarhu wa ta'dil wallahi in baka rayu a duniya irin wanda suka rayu ba, sai su kai ka su baro ka, wata rana sai ka ji sun zartara wani sun zubar da shi kaf, wata ran kuma sai ka ji sun daga shi, sai ka ce sun yi tufka da warara. A'a, idan aka ce wannan yaro da ya haddace inna a'tainaka al-kausar yayi kokari yayi na daya yayi kaza yayi kaza a cikin yaran ajin su kenan ba yaron da ya iya kawo lafiya ya hadda irin tashi dan haka sai a ce yayi na daya sai a jinjina mai idan aka zo kuma aka hada shi da wani gangaren alaramma mahaddacin qur'ani gaba daya sai ka gane cewa Allah wai wannan yaron Allah ku tashi shi don ka zo sai ka ce a yanzu kuka ce kuma yafi kowa haka malaman hadisi suke sai ka ji wata ran Abdullahi ya tambayi baban shi Imam Ahmad yace Hushaim ma za ta kula sai Hushaim sai yace Hushaim siqa sai dan yace Hushaim sai yace aqulu laka siqa nace maka amintacce ne ko kana shakka ne kaga magana ta kare ran nan sai shi dan Abdullahi sai yace baba eh tsakanin wane da Hushaim ne za ka ce sai ce wa man Hushaim waye kuma Hushaim wato in an gwada shi da wani dan kar ka dauka Ibn Lahi'a gaba ɗaya in ya ruwaito hadisi hadisin shi ya mutu a'a akwai inda hadisin shi ke mutuwa akwai inda hadisin shi yake tashi ya zama hasan akwai inda hadisin shi yake zama sahihi to kaga dole ne sai ka lura wata ran hadisin shi zai iya zama da'ifi idza tafarrada dai kenan ya zama kuma dalibin da ya ruwaito ba cikin daliban da aka tabbata sun yi karatu ruwan shi bane kafin ya samu wannan matsala ta taghayyur wata rana hadisin shi zai iya zama hasan idza rawa ma'a ghairihi fa salimat riwayatuhu wata rana kuma hadisin shi zai iya zama sahihi naka samu kamar irin su Abdullahi ibn al-Muqri ko Abdullahi ibn Barak ko kuma Abdullahi ibn Wahab sune almajiran shi kamar hadisin tsefe yatsu a alwala yatsun kafa a alwala da dan karamin yatsa na hannu ma'ana ka sa yatsan ka dan karami na hannu ka rinka sakutar tsakanin yatsun kafafuwanka Abdullahi ibn Wahab shine ya ruwaito wannan hadisi daga Abdullahi ibn Lahi'a a ƙarƙashin haka hadisin ya zama sahihi saboda haka jama'a kun ji malam yake cewa wa yahfazuha mithlu ibn Lahi'a wa man laysa lahu fil 'iri wala fil nafir wa inni wallahi muta'ajjibun min ash-shaykh ghayat al-'ujub كيف يسوق هذه الروايات نقلا عن الذهبي يجي والله انا ماماكي مالن حماد الانصاري متكر ماماكي يوش ذا اتي مالني ايرن انصاري يقرارو ايرا ايرا ودنن الرواياتي يا تشروسو ني daga امام الذهبي وهو اهال شي ذهب دين قد ساقها يا قرارو ودنن هنيوين ني غدا حدو لتقويه الحديث الصحيح saboda karawa hadisin nan ingantacce karfi shine wanne inna allaha khalaqa adama ala suratihi to imamu zahabi ya kwararo wadannan hanyoyi ne dan ya kara wancan karfi allazi ankarahu malik bi za'mil miqdam ibn daud alwahi wanda malik yayi inkari aliyawar miqdam dan daud wannan mutum mai rauni nan kuma wata magana ce Malam Albani ya sake saki maganar ita ce mun yi bayani a baya cewa lafazin da Imam Malik ke inkari shine lafazin inna Allaha khalaqa Adama ala suratir rahmani amma sai aka samu wani mutum mai suna Al-Miqdam dan Daud mutum ne mai rauni sai yace Imam Malik yana inkarin inna Allaha khalaqa Adama ala suratihi ne a halin ba haka bane daga nan za a gane wannan hadisi in ba an samu malamai irin su Nasiruddin din ba Allah a iyakar bincike kaf da nayi a cikin kudama da mutaakhirin da mu'asirin ba wanda ya tsaya wa hadisin wannan fidar duk abin da ake nema game da inganci ko rashin inganci da bayanan nan ya gama fede su dan haka zai dawo zai yi abin da ya saba ya kan yi kuma gaskiya ce so da dama sai a ce yana zugugu ta kanshi wallahin Albani ya zugugu da kanshi yayi gaskiya domin ya faɗi wata haƙiƙa ne wanda ba dan ya nuna shi wani bane sai dan yana jan hankalinka ne ka gane irin kwalitin abin da ya gabatar maka wanda ba za ka je ka same shi a wani wuri ba, amma sai ka natsu za ka iya gane haka. Wa sheikh afanallahu wa iya ya ce to Allah ya tsare mu da malam ya suquha litaqwiyati alhadithil munkar, sai gashi yana kwararo waɗannan hanyoyi dan ya karfafa asalin hadisi sahihi, shi kuma sai ya dibo su ya kwararo su yana karfafa hadisin da yake munkari. Wa inna mimma yu'akkidu anna adh-dhahabiyya kalamuhu fil hadith as-sahih wa laysa fil hadith al-munkar annahu qala fi akhirih, barkati wata magana wadda za ta karfafe ka cewa Zahabi yana magana ne akan hadisin inna Allah khalaqa adama ala suratihi, ba yana magana bane akan hadisin inna Allah khalaqa adama ala suratir rahman. Da ya gama maganganun barkaji yace sai yace wa qala al-kausaj kausaj al-majirin imamu ahmad ne yace samitu ahmad ibn hanbal yaqulu naji ahmad dan hanbal yana cewa hadha al-hadithu sahihun, wannan hadisi ingantacce ne. To bari mu ji wani hadisin ne Kausaj yace Imam Ahmad ya faɗi wannan magana. Sai Zahabi yace qultu, ni Zahabi sai nace wa huwa mukharrajin fi sihah, wannan hadisi yana nan an fitar da shi a cikin sihah, yana nan a cikin sahih al-Bukhari, sahih Muslim, sahih Ibn Khuzaimah, sahih Ibn Hibban. To wannan hadisin kenan ake magana, inna Allah khalaqa Adama ala suratihi. Yanzu da wannan magana in ka natsu da kyau zaka gane hata hayaniyar da suka yi tai har a internet gata nan din nazo da ita an ta wannan hayaniya akan ahlulhadith.com, hata hayaniyar da suke yi cewa ai Imamu Ahmad ma ya inganta wannan hadisin, ba fa ala suratir rahman ya inganta ba, ala suratihi ya inganta. Gashi Kausaj yace naji Ahmad yana cewa wannan hadisi sahihi ne, Zahabi sai yace ai dama yana nan a cikin Bukhari da Muslim da sauran littattafai. To sai a duba wanne ne ke cikin Bukhari da Muslim, ala suratihi ba ala suratir rahman ba, ashe ala suratihi ne Imamu Ahmad ya inganta ba ala suratir rahman ba. Qultu, sai malam Nasiruddin al-Albani yace fa qawluhu hadha, wannan magana ta Zahabi yadulluna ala amrayni, tana nuna mana abubuwa biyu. Al-awwal, abu na farko, annahu ya'ni al-hadith as-sahih, wato shi Imamu Zahabi yana nufin hadisin ingantacce, li'annahu huwa al-mukharraj fi sihah, domin shi aka fita a cikin ingantattun dafai kama sabaqa minni, kamar yadda bayani na ya gabata. Wal-akhar, magana ta biyu, annahu huwa al-maqsud bi tashih Ahmad al-mazkur, ashe shi wannan hadisin ala surati shine wanda ake nufin Imamu Ahmad ya inganta. Falan yabqa biyadi sheikh illa tashiha Ishaq, yanzu ba wata hujja da ta rage a hannun kuma malam Hamad al-Ansari sai ingantawar Ishaq dan Rawiya, amma dai ta Imamu Ahmad mun ji cewa ba hadisin ala suratir rahman bane, hadisin ala suratihi. Gashi wannan ya tabbatar da cewa Imamu Ahmad ya inganta hadisin ala suratihi ne, kuma ya tabbata cewa saboda shi ne a cikin Bukhari kamar yadda Zahabi ya tabbatar. To yanzu me ya rage? Da Hamad al-Ansari ya ce malamai biyu cikin kudama'u sun inganta shi, ya ce Imamu Ahmad da Ishaqa, shi ne Malam Albani ya ce to Imamu Ahmad ya tabbata ba hadisin da kake inganta ya inganta ba. Yanzu saurawa, saura Ishaqa, sai ya ce fa min al-mumkin, to kuma ta iya yiwuwa an yakuna zalika fahaman minhu wa laysa riwaya, fahimta ce Hamad al-Ansari yayi cewa Ishaq dan Rawiya ya inganta wannan hadisin ba riwaya ce yake da ita ba. Yanzu can da muka ji Kausaj al-Majirin Imam Ahmad ya ce sami'tu Ahmad ibn Hanbal yaqulu hadha al-hadith sahih, wannan ita ake kira riwaya, al-Majirin shi ne ya ji daga gare shi. Amma nan abinda malai yake cewa dangane da Ishaq dan Rawiya ta yi Imamu Sheikh Hamad al-Ansari maganganun da ya karanta ne ya fahimci haka. Malai yace wallahu a'lam, Allah shi yafi sani mecece hujja Hamad al-Ansari game da dangantawar, shin wata riwaya ce ya gani ko kuwa fahimta ce. Amma dai Malam Albani yace abu mafi abu mai yuwa ne ya zama fahimta ce kawai, wannan maganar nima ita nafi gamsuwa da ita, dan duk inda kaje kana karantawa haka ake hada maganganun kawai sai a ce Imam Ahmad da Ishaq dan Rawiya sun inganta shi. To kuma duk wanda ya san rayuwar Imam Ahmad da dan da Ishaq dan Rawiya ya san daga lokacin da abota ta faru a tsakanin su, to sun waye gari fatoyoyin su da ingantawa da raunata hadisan su galibi yakan zama daya. Saboda in wannan zai faɗi magana sai ya nemi shawarar wannan sai su tattauna, dan haka maganar da wannan zai sai ta zama ita ce wancan zai. Jama'a kuna fahimtar waɗannan abubuwan da kyau? Allah madaukakin sarki ya taimaka. Sai kuma malam yace khamisan na biyar wa akhiran, wanda kuma ita ce magana ta ƙarshe, karana Sheikh Al-Hafiz Al-Zahabi wal Asqalani ma Ahmad wa Ishaqa fi tashih al-hadith, yace wata magana kuma ita ce Sheikh Ahmad Al-Ansari ya hada al-Imam Al-Zahabi da al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani tare da Imam Ahmad da ɗan Ishaq wajen inganta hadisin, ya hada su gaba ɗaya yace sun inganta hadisin shi ala suratul Rahman fa wa jawabi alaihi. Malam Nasiruddin yace amsa ta da zan bayar akan shi ga shi Hamad al-Ansari akan wannan magana, anna kalam al-Zahabi lisa sarihan fi zalika, ya kamata a gane da gane Imam al-Zahabi bata fito karara ba game da cewa yana inganta hadisin ala suratul Rahman ba, bar zahiruhu annahu ya'ni al-hadith as-sahih, a zahirin magana Imam al-Zahabi ma inda kun fahimci maganganun da muke ta karantawa tana nuna me Imam al-Zahabi yana inganta hadisin ala suratihi ne. Wa amma Ibn Hajar fa umbatu shaykh fi zalika qawluhu, to Ibn Hajar fa mecece madogara Hamad al-Ansari game da cewa Ibn Hajar ya inganta wannan hadisin, madogara shi ita ce Imam Ibn Hajar ya ce rijaluhu thiqatun, mazajan hadisin amintattu ne, wa qad alimta mimma sabaqa anna hadha la ya'ni sihha, daga bayanan da suka gabata kai mai karatu da saurare ka koma kasan na 38 na baya mun tattauna wannan mas'alar, a inda har muka yi ishara zuwa ga muqaddimat tamamul minna da kuma kasusuwan da muka yi karatun da ke nuna cewar rijaluhu thiqat ba ingantawa bane. Ina fata an gane anna hadha la ya'ni sihha, wannan baya nufin ingantawa, walau sallanna jadalan annahu sahahahu, ko da dan musassautawa jayayya mu ce to mun yadda Imam Zahabi ya inganta shi, huwa aw ghayruhu, shi Imam Zahabi din koma wani shi, waye shi Ibn Hajar din koma wani shi, kunna sai mu ce hatu burhanakum in kuntum sadiqin, ku kawo hujja ku kuna da gaskiya akan inganta shi. In ma mun yadda Ibn Hajar din ya inganta, sai mu ce aje Ibn Hajar din ya inganta, dan Ibn Hajar ya inganta shi, annabin hadisi ne shi, malamin hadisi ne, zai iya fadin magana ta zama daidai, zai iya fadin magana ta zama kuskure, in ya fadi sai an duba dalili, to ya kawo dalilin shi, in kai kuma ka goyi bayan shi kawo dalili a madadin shi tun da shi ya rasu. Ko kun fahimta? Shi ne ce ko da mun sallama Imam Ibn Hajar ya inganta hadisin, sai mu ce to aje cewa da ya rijaluhu siqatun, aje amintawa ce, ingantawa ce, me dalili? Don bimujarrajin cewa rijaluhu siqatun kadai bai isar ba, domin mun ji daga cikin mazajen nashi akwai Ibn Lahi'a allazi tafarrada bi hadhihi ziyada, to kaifa yakunu Ibn Lahi'a thiqa ma'a nakarati hadhihi al-lazza ma'a tafarrudihi fiha wa huwa man huwa idha khalafa. Malam yake cewa wa khulasatu tanbih, a taƙaicen dai wannan faɗakarwa da nake, anna Sheikh Hafizahullah haka qaulain muta'aridain fi hadisi ala suratul Rahman. Malam Hamad al-Ansari ya ba labarin maganganu biyu ne waɗanda ke karo da juna a cikin wannan hadisi da yake magana ala suratul Rahman, duna tarjihin bainahuma siwa mujarradid da'wa, ya kawo maganganu biyu suna karo da juna, wannan tana cewa ingantacce, wannan tana cewa bai inganta ba, ba tare da ya zuwa ga ɗaya ba, in ba kawai da ainihin mujarradin da'awa ba, ya karkata zuwa ga cewa mai hadisin ya inganta, amma menene ya kai shi ga wannan karkatar? Da'awa ce kawai, amma bai fadi buri ha wutse shi ba. Wa dhakara lahu tariqaini ba'isaini munkaraini duna an yujiba an asbabi ba'athihima, ya ambaci ga hanyoyi guda biyu masu rauni waɗanda suke dukkansu munkarai ne, bai kuma bayyana dalilin raunin su ba, bal awhama anna lahu turqan kathira yataqawwa biha, sai kawai ya nuna cewa hadisin yana da wasu hanyoyi masu yawa waɗanda za su ƙara mishi ƙarfi. Wa hiya fil waqi mimma yu'akkidu wahnuhuma 'inda al-'arifin bi hadha al-'ilm ash-sharif, waɗannan hanyoyi da malam yake ishara a wurin malamai masana wannan ilimi na hadisi mai ɗaukaka wa tarajim ruwatihi da kuma tarihin masu riwayar hadisin, a haƙiƙanin al'amari waɗannan hanyoyin kawai suna ƙara wa hadisin rauni. Ko kun fahimta madadin su ƙara mai ƙarfi, rauni za su ƙara. Wa hadha bi khilafi ma sana'a shaykhul islami rahimahullah fi kitabihi naqd at-ta'sis. Ibn Taymiyyah ma ya tafi akan inganta wannan hadisi ala suratul rahman, to amma shi kuma hanyar da ya dauka sabanin hanyar da Hammad al-Ansari ya dauka fi faslin, fasli guda ne aqadahu fihi li hadha al-hadith, wanda ya kulla wannan fasli domin wannan hadisi bi ahadi alfazihi sahiha, da ɗaya daga cikin lafuzan shi ingantattu, inna Allah khalaqa Adama ala suratihi. Ibn Taymiyyah ya jawo wannan lafazin sai ya kulla fasli don ya sharhi wannan hadisin. Arsala ilayya suratan minhu, Malam Albani ya ce ba'dul ikhwan, wani daga cikin ƴan uwa ya fito stad na wannan ainihin wato bangaren littafi, ya aiko mini jazahullahu khairan, Allah ya ainihin saka mishi da alkhairi. Abin da ya faru littafin naqdut ta'sis jama'a har yanzu ba a buga shi cikakken shi ba, an fara buga wani juz'i nashi, sauran juz'an ba a buga ba. To juz'in da aka buga kuma a cikin shi ba a kai kan wannan matsalar ba har zuwa yanzu da nake magana. To sai ka kaddara wannan magana da Albani yake yana yin ta ne wajen shekara fiye da 30 da ta gabata, kaga ashe a lokacin ma mai yiwa juz'in ma da aka buga ba a buga shi ba a wancan lokacin. Wato abin da nake so in ce littafin naqdut ta'sis a wannan lokacin da Albani ke maganar ba a buga shi ba a zahiri, daga baya aka zo aka buga wani bangare nashi wanda har yanzu bangaren da aka buga ba a kawo bangaren da Ibn Taymiyyah yayi wannan sharhin ba. Ko kun fahimta? Sai yake cewa fa inna Ibn Taymiyyah ma akaunihi aqala al-kalam fi dhikri ta'wilatil ulama ila huwa ma qaluhu, Ibn Taymiyyah dare da cewa ya tsawaita ambaton maganganu da fassarori da ta'wilancen da malamai suka faɗi akan ma'ana ala suratul rahman fi marji' damir suratihi, da yazo yana fassara damirin nan na suratihi, inna Allah khalaqa Adama ala suratihi, Allah ya halicci Adamu a bisa surar shi. Ibn Taymiyyah ya tsawaita maganganu wani kala aidan kalam Ibn Khuzaimah bi tamamihi fi tad'if hadith at-tarjuma, ya kawo ainihin maganar Ibn Khuzaimah gaba dayanta dangane da maganganun da Ibn Taymiyyah Ibn Khuzaimah yayi akan hadith at-tarjuma, hadithin da Malam Albani ke takhriji ala suratul rahman din, wa ta'wilihi iyyahu, da kuma ta'wilin da Ibn Khuzaimah yayi wa hadithin in sahha, in har wannan ta'awilin shi kanshi ya inganta, in ba kuma ta ba shine ta'awilin da muka ce Ibn Khuzaimah ya ce ala suratin inda Allah, Allah yana da wata sura a wurin shi ne, da ya tashi halitta Adam sai ya halitta Adam a bisa wannan sura. Muka ji cewa Ibn Qutaybah ad-Dinawari da Malam Harras sun tabbatar da cewa wannan fassara kuskure ce ba daidai ba ce, shi yasa Malam Albani ya ce in sahha, in wannan ta'awilin shi kanshi ya inganta, ma'ana shi kanshi ta'awilin gaskiyar lamari bai inganta ba. Faradda alaihi ta'awil, sai Ibn Khuzaimah yayi raddin wannan ta'awili da Ibn Khuzaimah yayi, wa sallama lahu at-tad'if, amma wajen raunatawar da yawa hadisin sai Ibn Taymiyyah ya sallama wa Ibn Khuzaimah game da raunata hadisin, wa lam yata'aqqabhu birradd, bai biyo bayan shi da yi mishi raddi ba, li'annahu, domin shi Ibn Taymiyyah ya'lamu, ya san Allah sabila ila zalika, babu wata hanya da zai iya bin yin raddi ga Ibn Khuzaimah, kama ya tabayyanu lil qari, kamar yadda mai karanta wannan karatu a cikin silsilar da'ifa zai iya ganewa, من هذا التخريج daga wannan takhriji wa tahqiq da wannan tantancewa wa li hadha kuntu awaddu li sheikh al ansari dan haka naso a ce shi Hammad al ansari Allah ya sahih al hadith ina ma da bai inganta wannan hadisin ba haka naso wa huwa da'ifun min tariqaihi domin wannan hadisi ne rauni ne ta dukkan hanyoyin guda biyu wadanda shi kanshi Hammad al ansari ya kawo wa matnuhu munkarun sannan kuma matnin munkari ne li mukhalafatihi min ahadith sahiha saboda shi wannan matnin ya saba wa hadisai ingantattu nas'alullaha ta'ala lana wa lahu at-tawfiq wa as-sadad fi al-qawl wa al-amal daga karshe mallam Albani yace muna roƙon Allah ya datar da mu ya datar da shi mallam Hammad al-Ansari Allah ya sa mu gandakatar game da maganganun mu da ayyukan mu wa an yahshurana fi zumratil mukhlisina as-sadiqina kuma Allah ya tashe mu cikin tawagar masu yin aiki dan Allah masu yin aiki kuma da gaskiya yawma la yanfa'u malun wala banun ranar da dukiya da ayaya ba za su amfanar ba illa man atallaha biqalbin salim sai wanda ya je wa Allah da lafiyayyen zuciya kun ji karshen wannan tahqiqi tun daga shafi na ainihin wato 316 har zuwa 322 shafuka 6 daga cikin littafin silsilatul ahadith ad-da'ifa a mujalladi na 3 to yanzu wannan tahqiqin kamar yadda nake cewa tahqiqi ne wanda yake ba inda zaka je ka same shi duk inda zaka je su ma sai dai su koma sai maka ishara koma can waɗanda ba su gamsu ba kuma ba su yarda ba su kuma sai dai su yi raddi a dunkule ina fata an gane dan haka bari ku ji daga cikin maganganun da wani malami ya faɗi shi kuma gashi a cikin littafin shi mai suna ahadithul aqida almutawahhamu ishkaluha fi sahihaini jam'an wa dirasa ta'alifu Dr. Sulaiman ibn Muhammad a ad-dubaihi gashi wannan littafi yana magana hadisai ne da suka zo a cikin Bukhari da Muslim hadisan da suke magana akan aqida waɗanda ake ganin su da kansu hadisan suna da rikici wannan malamin kuma ya sake rubuta wani littafi dan karka rude ahadithul aqida allati yuhimu zahiruha at-ta'arud fi sahihain hadisan aqida waɗanda guda biyu ne ko fiye da biyu a cikin Bukhari da Muslim wanda a zahiri ana ga suna karo nan ka kiyaye hadisan cikin Bukhari da Muslim waɗanda ake ga suna karo da juna nan kuma hadisan cikin Bukhari da Muslim waɗanda suke da rikici su da kansu ba sai an hada su da wasu ba can an hada su da wasu shine rikicin nan kuma shi hadisin ne shi kadan ka karanta sai ka rikice kamar me kamar wannan inna Allaha khalaqa Adama ala suratihi na fata an gane wannan malamin ya tattauna maganganu gashi yace al-mabhath al-awwal khalq adam ala suratihi wa fihi arba'a matalib al-matlab al-awwal siyaq al-hadith al-mutawahham ishkaluhu wa bayan wajhi al-ishkal al-matlab al-thani aqwal ahli al-ilm fi hadha al-ishkal al-matlab al-thalith at-tarjih al-matlab ar-rabi' fi bayan ma'na qawlihi fa ya'tihim Allah fi suratin غير صورته التي يعرفون كنت تتناوى الدمالمين فأما ودن تتناوى الجماعة دب غام فدي أتاكا كان انكراتي تكنا نام تنب بنيو دوان دا أكي أبايا نتلاتين دا تقوز دا نبايا دا شي نتلاتين دا بقوي دا نتشم بايا تلاتين دا شدا دم تتنا مغنغنون غالب كان أبو كاترين زعمت إن كانت آلو من إلمي كأول التافين ككارنتاني نيابن ذكي سوزن كارنتامنا da yazo karshen bahasin shi bari shi kuji shi kuma abin da yace yace a hashiya ne a ƙasa yace kataba Sheikh Hammad ibn Muhammad al-Ansari ibn Muhammad al-Ansari rahimahullahu ta'ala maqalatan fi mujallad al-Jami' al-Salafiyya fi Dhul-Qa'da yace babban malami Hammad al-Ansari Allah ya ji kanshi ya rubuta wani article wato wani takaitaccen jawabi a cikin mujallar Jami'a Salafiyya wadda ta fita cikin watan Zulqa'ada hijira na da 1396. Na fata an gane. Idan ka lissafa za ka ga yanzu shekaru 35 kenan daidai tunda yanzu muna cikin watan Zulqa'ada. Shekara 35 daidai da sa gabata al-mujalladus samin al-adadur rabi' a mujalladinta na 8 adadinta na 4 bi unwan taken maqalar tashi article din nashi ga taken shi ta'rifu ahlul iman bi sihhati hadith surati ar-rahman sanar da ahli masu imani game da ingancin hadisin surar Allah mai rahama kun ji sunan littafin sahaha fihi hadha al-hadith a ciki Hamad al-Ansari ya inganta wannan hadisi wa radda ala ibn Khuzaima fi ta'lilihi lahu ya kuma yi raddi da ibn Khuzaima game da illan tashi da ibn Khuzaima yi wa naqala hadhihi al-maqala al-doktor Ali ibn Nasir al-Faqihi malam Nasir al-Faqihi shi kuma ya dauko wannan magana ya sawo ta fi hamish kitab as-sifat lid-Darqutni bi tahqiqihi dole ta hakikin littafin kitabus sifat na Darqutni sai ya dauko wannan magana sai ya kawo ta malam Ali Nasir al-Faqihi ya gamsu da wannan magana ta Hamad al-Ansari ya kuma goyi bayan ta ina fata an gane a cikin shafi na 58 zuwa na 62 fa kataba Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala raddan ala hadhihi al-maqala shi ko malam Albani Allah ya ji danshi sai ya rubuta mai da martani ga wancan article wancan magana da aka rubuta a mujalla wa zalika fi bayni tad'ifihi li hadha alhadith wa nusratihi li ta'lil ibn Khuzaima Albani ya rubuta wannan jawabi ne a ƙarshen rainata ainihin hadisin da wai da kuma goyen baya da ya nuna wa ibn Khuzaima da ya rainata wannan hadisi fi silsilat al-ahadith al-da'ifa al-silsila al-da'ifa mujalladi na 3 shafi na 319 kun ji wannan ko fa kataba Sheikh Hamud at-Tuwayjiri sai kuma aka samu wani malami a Sheikh Hamud at-Tuwayjiri shi kuma a Riyadh yake rahimahullah Allah ya gafarta mishi sai ya rubuta risalatan wani littafi bi unwani aqidati ahli al-iman sunan littafin kenan aqidar masu imani ka bambance maqala Hamad al-Ansari sunan ta ta'rifu ahli al-iman littafin Hamud at-Tuwayjiri sunan shi aqidatu ahli al-iman fi khalqi adam ala surati ar-rahman radda fiha ala tad'if ibn Khuzaima wal albani li hadha al-hadith Hamud at-Tuwayjiri a cikin wannan littafi yayi raddin raunatawar da Ibn Khuzaima da Albani suka yi wannan hadisi wannan ainihin littafin kai tsaye zaka jawo shi a cikin ahlulhadith.com da ka sanya shi a cikin search bar ta'rifu ahlul iman maqala kenan sai kuma littafin aqidatu ahlul iman da ka sanya zaka jawo shi kai tsaye a cikin internet da kuma sauran tattaunawar da aka yi ina fata an gane to kun ji Hamad al-Ansari yayi raddi ga Ibn Khuzaima Albani yayi raddi ga Hamad al-Ansari ya dawo da magana Ibn Khuzaima ya tace ice ita ce daidai ina fata kun gane Hamud at-Tuwayjiri yazo ya raddi ga Albani da Ibn Khuzaima ya dawo da maganar Hamad al-Ansari ya ce ita ce daidai. Summa kataba Sheikh Abdullah Duwaysh rahimahullah. Wani malami shi ma Abdullah Duwaysh ya rubuta risalatan bi unwan. Ya rubuta littafi shi ma da taken Difa'u Ahli Sunnati wal Iman. Kariyar da Ahli Sunna masu imani suke bayarwa an hadith khalqillahi Adam ala surati ar-Rahman. Shi kuma radda fiha ala ibn Khuzaima ya raddi akan ibn Khuzaima wa kaza ala al-Albani hakanan ya raddi ga ainihin Albani fi raddihi ala Sheikh Hamad al-Ansari game da raddin da Albani wa Hamad al-Ansari ta menene Dr. Sulaiman yake cewa shi ko sai ya ce rahimallahu al-jami' Allah ya ji kansu gaba daya wa askanahum fasiha jannatihi, kuma Allah ya zaunar da su aljannan nan tashi alwatacciya. Fa kulluhum nashidun lil haqq, kowannen su yana cigiyar ina gaskiya take ne yabi. Harisun ala sunna, kuma yana bin sunna ne, yana kwadayinta. Zabbun ala hiyabil aqida, aqida yana kuma kokarin kare tafki ne na aqida kada wani abu ya gurbata ta. Nahsabuhum kadhalika, haka muke musu fata, kuma haka muke batan, haka muke musu. Wallahu hasibuhum, amma Allah shi yafi kowa sanin su da yadda zai musu hisabi. Wala nuzaki ala Allahi ahadan, amma ba ma tsarkake kowa dai a gaban Allah. Amma mu abinda muka fahimta ke wannan maganar ba ta nuna fa ya dawo ya goyi bayan Albani shi wannan Dr. Sulaiman. Dr. Sulaiman shi kuma yana tare da su Hamad al-Ansari da Hamuda Tuwaijin da Abdullahi Duwaish. Amma duk da haka bai zargi Albani da zindiƙanci ba, bai zargi Albani da ƙin sunna ba, don me ya san cewa Albani ahli sunna ne. Albani kuma yana da ahaliya, yana a cikin wannan abin da ya magana. Sai dai a iyakar fahimtar shi shine shi Dr. Sulaiman bai gamsu da wannan maganar da Albani ya bayar ahiduwaish. Sai kuma aka samu wani shi kuma daga ainihin wato jami'a ta Qasim, shi kuma a Sheikh Dr. Bandar Ibn Nafi Al-Abdali, shi kuma sai rubuta hadithu sura riwayatan wa diraya. To shi kuma sai tattaro maganganun waɗannan malaman kaf, sai musu raddi, sai dawo kawai sai tabbatar da magana Albani. Yace don magana Albani ba ta buƙatar sai an ƙara mata wani abu, ita ce daidai kawai waɗancan ɗin ya biya kwankwatsi. Gashi daga ahlulhadisi.com na sauke ne kwafo shi. Saura gashi nan kwafi ne na makaranta wanda yake da buƙata sai ya karanta. To kun ji yadda malamai suke aikinsu. Barin ɗan ƙara ta'aliki kamar yadda ne a wancan karatu na ce, babu wani malami sai wataran ya yi raddi, sai wataran an yi mishi kamar yadda Imam Malik yake cewa, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yaruddu wa la yuraddu alayhi. Annabi shi yake iya wani raddi ba a yi mishi raddi, domin yi mishi raddi kafirci. Kuma babu wani wanda ya ce yi wa malami na ahlus sunna raddi dalili ne akan an kafirta shi, sai dai in a garin raddin a kafirta shi. Babu kuma cewar saboda shi malamin ahli sunna ne ba za a yi mai raddin wata mas'ala ba, sai dai raddin yana buƙatar ka tsaya ka lura ka yi taka tsantsan. Raddin ya zama dole, ya zama sai an yi a jama'a ko sai an yi a rubuce, ko ko zai isar in ka same shi ko ka tattauna kai da shi, dole za ka dubi wannan. Amma Dibaz zai wa Albani raddi, Albani zai wa Dibaz raddi. Duk da haka suna nan a malaman ahli sunna, wawa ne kawai zai kalli cewa don menene Dibaz zai ce wa Albani kaza, ya san Albani kuwa ya fi ka sani shi. Don menene Albani zai ce wa Dibaz kaza, ya san Dibaz kuwa ya fi ka sani shi. Saboda haka na kawo mana hatta maganganu da sukan faru na raha. Albani yana tuka mota shi da wani ɗalibin ilimi, sai ya fulki mota a guje, sai wannan ɗalibi sai ya ce ka, amma na ji Dibaz yana cewa duk wanda ya taka mota ta wuce 120 in aka yi haɗari to ya yi kisan kai. Sai Albani ya ce da'ahu ko da'aha fa innaha fatwa, amma fatawar makahu ce don baya gani ne shi ya sa wannan fatawar. Wannan menene? Raddi ne. Amma wannan baya so abinda ake so mutane su gane, musamman ɗaliban ahli sunna waɗanda su a Najeriya kaico bala'o'in da suka faru tun lokacin Ƙabalu da Sadalu da bala'o'in da suka faru lokutan da aka yi ta rikicin Izala da ɗariƙa, su abinda suka fahimta raddi ƙura ne. Raddi wani abu ne wanda in kai ka morewa na dan ka ci uban shi ne. To malaman musulunci ba su taɓa ɗaukar raddi a matsayin haka ba. Ana raddi ne domin gyaran addini, fatan wanda kuma ya kauce ya dawo kan hanya. Shi yasa raddi din
a cikin wani darasi mai muhimmanci a cikin durus na ainihin usuluddin wadda'awa suke saka shi a cikin at-ta'amulu ma'an nas. Ku kiyaye, akwai littafai da malamai ke rubutawa at-ta'amulu ma'an nas. Ina jin ga wani tashi nan mamalar ku duba mana shi. At-ta'amulu ma'an nas ko fiqhu at-ta'amulu ma'an nas. Gashi fiqhu at-ta'amuli ma'a an-nas. Gashi Malam Abdul Aziz Ibn Fawzan Ibn Salih Al-Fawzan Ustaz Al-Fiqh Al-Musa'id fi Kulliyat Ash-Shari'a bi Riyad. Ya ake mu'amala da mutane, malamai ya ake mu'amala da su, waɗanda suka mutu, waɗanda suke da rai, waɗanda kaza, waɗanda to mu kawai abinda muka sani, single line muka sani shine duk wanda ya fatawa ya saba maka, to shikenan matsala ta faru tsakanin kai da shi har abada. Mu dan menene zai fatawa ya saba maka? Na kawo misalai masu dimbin yawa a baya. Dole ne ɗaliban ahli sunna a karantar da su ilimi a Najeriya. Wannan hayaniya da za a zauna ana musu Riyadu Salihina ko Minhajul Muslim ko Bulughul Maram ko Umdatul Ahkam, na'am, idan malami ne zai karantar gogagge fa, a cikin waɗannan littafin zai karantar da ɗalibai manhajiya ta ahli sunna, domin ba karatun ba, amma mu matsala shi ne asalin karatun ne ake ta biya wa mutane. Madadin aka zo aka karanta musu sai a ce yanzu kun ga wannan hadisi yana karantar da mu yaya manhajiyar ahli sunna take akan kaza, tare da cewa asali hadisin an zo ana karanta shi ne a babin azumi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shigo gida wurin matan shi sai ya ce hal indakum shay, akwai wani abu a wurin ku? Ce uhdiya lana haisun, ai an dai kawo mana wani dan abinci gashi kaza kaza kaza, sai arinihi to nuna mini shi, miƙo mini shi kawo. Fa akala wa huwa sa'im, sai ya ci shikenan. Ce yanzu wannan hadisi yana nuna idan mutum ya dauki azumin nafila to yana da ikon zai iya karya shi daga baya. Abinda hadisin ke nuna kenan, abinda yasa kuma mai Bulughul Maram ya kawo shi kenan. Jama'a kun fahimci haka? Eh kun fahimci haka? Eh suna sa ido za a wuce hadisi na biyu sai malamin ya ce to ku saurara. Yanzu kun ga wannan hadisi ya nuna yadda ake mu'amala da mata. In ka zo cikin gida ga yadda za ka yi magana da matarka. Akwai kaza a gidan nan cikin ladabi. Ke kuma kin ji yadda ake mu'amala da miji? Madadin shi in yana da yaƙinin ya wuce fannin wannan abin zai zo ya ce akwai kaza a gidan nan? Ba zai zo ba. Ashe ya san bai kawo ba ne. Amma ya san duk da bai kawo ba akwai yiwuwar dabarun mata ko ta ɗanyi wani abu. Haka ne ko ba haka ba? Dan haka sai ya ce ko akwai wani abu gidan nan? Me ta ce? Sai ta ce eh ga wani abu an kawo mana. Sai ya ce to kai ka ji yadda ake magana da mata. Ke kuma mijinki ko da kin kwana uku bai kawo cefane ba kina jin haushi. Sai ya zama mahaifiyarki ta kawo wani ɗan sama bita kin tuka. Sai ya zo ya ce gidan nan ko akwai wani abu? Sai ki ce eh gashi baka ta kawo mini sama bita mun tukawa yara gashi da ragowa. Sai ka ce kun ga abin da hadisin ke karantarwa. Hadisin abin da ya zo da shi daban, amma a ciki saboda albarkar hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga an samu mai fiqhu at-ta'amul ma'an nas. Sai ka ce dan haka daga yau kar ka zo cikin gida kana ninkufurci saboda kai ka san baka kawo ba, kuma ka shigo gidan ka san cewa babu a iya saninka. Ka zo haka siddan ka rikita mutanen gida, yunwa ce ke damun ka da fatara da talauci, eh ka zo ka jawo wata matsalar da za ka yi saki ta ji yadda ya kamata ka yi. Ke kuma idan mai gidan ya zo ya yi magana ba habaici baki ba, ki ce yi mana yi wanda ka kawo ba yi, eh akwai wanda ka kawo yi mana banza kawai. To uwa ta ce ta kawo wannan, sai ka ce ba haka ake so. Kun gane jama'a? So asali Bulughul Maram din ba shine nake suka ba. Karanta hadisan ba su ne, amma karantar da hadisan ne ake yi, ba a bisa manhajiya ta ahlus sunna ba. Ba haka ba, ahlus sunna. Imam al-Bukhari ya rubuta sahihul Bukhari, mu ne muke kallon sahihul Bukhari a irin kallo irin namu littafin hadisi. Amma Imam al-Bukhari baya kallon littafin shi a matsayin littafin hadisi, yana kallon shi a matattara ce ta komai. Dan haka ya sanya mishi al-Jami'u Sahih. Me yasa? Saboda a ciki akwai tafsiri, a ciki akwai hadisi, akwai fiqh, akwai tarihi, akwai lugha, a ciki akwai komai a ciki. Dan haka bulughul maram kana kallon shi littafin hadisi ne ko littafin fiqh hadisi ko ma yaya ne, amma a cikin bulughul maram har tafsirin alqur'ani zaka iya karantarwa. Amma da yake galibin mu karatutukan mu a kasan nan ba ni bakin baka fassara ne. Shi yasa in ana karatun risala bangaren fiqh aqida ba ta shigowa, in ana karatun bangaren aqida fiqh ba ya shigowa. Saboda kai karatun ake ta yi kawai juye dan ƙwariyata da ya baka baki kawai ka karanta shi kenan. Saboda haka ku gani manhajiyya ta ahlus sunna ta lazimtar da me? Na farko ka sanya zaka mu'amalanci malamai, malaminka ya zaka mu'amalance shi. Yanzu ba ku ji magana da na faɗi dazu ba, Abdullahi dan gidan Imam Ahmad a cikin jama'a ne in zai yi tambaya, amma baya addressing Imam Ahmad da yadda sauran suke yi. Su ne suke cewa Aba Abdullah, baban Abdullahi shine Bahaushe zai ce ala gafarta malam ko ala jikan mallam. Amma shifa sai ce Abi, yadda yake kiran shi a cikin gida haka yake kiran shi a cikin jama'a, domin ne a al'adar su wannan ita ce girmamawar karanta alqur'ani. Da haka alqur'ani yazo Annabi Ibrahim duk da girman shi, amma da yake magana da mahaifin shi ne yake cewa ya abati ya abati. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Saboda haka sai ka sanya ake mu'amala tare da kaza. To irin waɗannan tafan a makarantar nan muna nan tare da su birjik, ya ake mu'amala tare da mutane, ya ake mu'amala tare da malamai, ya ake mu'amala tare da ɗalibai, ya ake mu'amala tare da masu mulki. Shine ran nan nake faɗi muna karatu. Sarki ne ka je fada, in an je fada waɗannan irin kalmomi ake yi, wani irin zama ake a fada, ya ake yi da hannu, amma an tashi zuwa fada wata irin riga ake sawa. Duka sai an koya maka wannan a hula an za a tafi fada, wani irin rawani ake yin za a je fada. Saboda kana so ne ka je ka samu karbuwa domin abin da ka zo da shi ya karbu. To duk sai ka koyi wannan. Ko kun fahimta jama? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bayan tazara da aka sha ana ta sharhin hadisin sura, insha Allah ta'ala za mu dawo cikin ainihin karatun littafi. An fahimta jama? Ya ce sun maƙala ko? Wa sanadhkuru usulas sunna wa ma warada min al-ikhtilaf fiha na'taqidu fi ma khalafana fihi. Haka ne? Haka ne? لما خالفنا فيه أهل الزيد وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. كركم أنت ابن تيمية ني أكربوتو نشي تنبايا أكن يشاره آيوه دا حديثا دا كي مغانا سفا الله سمن يديو بايا دا مغان جنون مالمي دا مدى وطنن آيوه دا حديثي حر ينزو kusan karatu goma kenan kofi har yanzu yana kwararo mana maganganu ne daga wani malami mai suna Malam Abdullahi Ibn Khafif. Ina fata an gane ko Abu Abdullahi Ibn Khafif, Muhammad Ibn Khafif Abu Abdullah ko? Yace sun maqala, Ibn Taymiya yace sannan sai shi Malam Khafif yace wa sanadhkuru usulas sunna. Wallahi daga nan za ku gane lokacin da su ɗan fodiyo suka dawo kan da awu suna irin wannan suke. Mafiyancin tafan ɗan fodiyo irin haka ne. Yanzu wannan littafin bincike keke da keke ya nuna cewa ɗaya bisa uku na littafin gaba ɗayan shi Ibn Taymiya ya gina akan wannan malamin ne. maganganun wannan Muhammad Ibn Khafif din littafan an fodiyo dewa an fodiyo yana jingina su ne a jikin wasu littafai sai ya ciro wani babu a cikin Ihya Ulumuddin ko daga wani malami sai ya ci gaba da sharhin shi shine sai kuma sai ya sa wa nashi littafin suna kaza wannan shi yake nuna nagartar maganar malami da kuma adalcin malami ba gwaninta bace ka shiga cikin wannan littafi fiqhu ta'amuli ma'an nasi ka dauko wani babi da zaka zo kai wa'azi da shi wa'azi ya dadi sai ka ga baki kai shiru ka nuna cewa kai ka shirya zaka ce wa'azin da zamu yi insha Allah akan kaza kuma na jingina wannan wa'azi ne a jikin littafi kaza ko kuma in ka gama sai ka ce to jama'a dan neman ƙarin bayani a koma cikin littafi kaza domin mafi yawancin wannan lecture tana nan ciki wannan bai rage daraja ka ba amma wai shi so yake ya nuna cewa insha'in kanshi ne to insha'in kanka ne kai mana duniyar ilimi yanzu sai ta ƙaryata ka ka je ka ɗibo abubuwa daga wani ka zo ka danganta a kanka kwana biyu wani ya zo ya gani sai ya ce ashe ma a nan ya ɗibo duk ma ashe boge ne shi yasa aka ce yana daga cikin albarkar ilimi shine reference albarkar ilimi shine reference ka rinka cewa a duba wuri kaza shine albarkar ilimi thumma qala malan yace wa sanadkuru usul as-sunnah sannan kuma za mu ambaci ka'idoji na sunna wa ma warada min al-ikhtilaf fi ma na'taqiduhu da kuma irin sabanin da yazo dangane da waɗannan ka'idoji na sunna da abubuwan da muke kudurcewa fi ma khalafana fihi ahli az-zayg wanda yake karkatattu suka saba mana wato a cikin wannan littafi zamu ambaci wasu akidoji na sunna da kuma irin sabanin da aka yi game da waɗannan akidojin mu da muka kudurce su za kuma mu ambaci irin yadda wasu suka saba mana waɗanda suke karkatattu ne wa ma wafaqana fi da ashabul hadith da kuma abinda malaman hadisi suka dace da mu nal musbita na daga malamai waɗanda suke tabbatar da abin da ya tabbata daga Allah shine duk abin da yazo daga Allah ko daga Annabi sai su tabbatar da shi insha Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki ya so zamu ambaci haka thumma zakara al-khilaf fi al-imama kaga nan Ibnu Taymiya yana takaito maka littafin ne yanzu kenan daga cikin abubuwan da malam Abdullahi Muhammad Khafif ya fadi a littafin shi ya fada aqidojin malaman ahlus sunna waɗanda shi ya kudurce da kuma inda aka samu sabani tsakanin shi da wasu ƴan bid'a karkatattu da kuma inda aka samu malaman hadisi suka dace da shi akai sannan kuma sai ambaci mas'ala dangane da al-imama to duk sanda kake karatu cikin aqida an aka ce al-imama ya sha bamban dan kana karatu a fiqh aka ce imama a fiqh tana nufin limancin sallah imama a cikin aqida tana nufin khilafa ta Abu Bakr shin ka yadda Abubakar shine shugaban musulmi bayan Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai a ce ta'al natahaddath haula mas'alati al-imama zo mu tattauna game da mas'ala ta imama yace thumma zakara al-khilafa fil imama sannan sai ya ambaci sabani da aka yi dangane da shugabanci wahtajja alaiha kuma ya ainihin wato kawo hujjoji akan wannan shugabanci na Abubakar وذكر اتفاق المهاجرين والانصار على تقديم الصديق رضي الله عنه يا امبتي حدوار ده مهاجري ده انصاراوا سكاي akan gabatar da Abu Bakr ne Siddiq wa annahu afdalul umma kuma suka hadu akan cewa Abu Bakr shine mafificin al'umma a bayan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam acha kasa malan sai yake cewa hadha khilafu ma alaihi jumhur shi'a amma fa wannan shine sabanin abin da mafi yawancin ƴan shi'a suke akai haisu za'amu a inda suka riya annal imama ba'da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ali ibn abi talib suka ce shugaba bayan annabi shine ali dan abi talib bin nasi wat tasrih minhu sallallahu alaihi wa sallam suka ce suna da nasi karara kuma annabi ya fito karara ya faɗi cewa ali ne wa qalu suka ce innahu amrun bis-sam'i wa ta'ati lahu umarni ne da annabi sallallahu innahu amara bis-sam'i wa ta'ati lahu cewa annabi ya bada umarnin a saurari ali kuma a yi mishi ta'a haka ƴan shi'a suka fadi ahli sunna su kuma baki daya suka ce a'a Abubakar shine khalifa to Abubakar shine khalifa da yaya ya zama khalifa wasu ahli sunna suka ce da nafsi wasu suka ce da ishara wasu kuma suka ce da haduwar muhajirai da ansarawa maganganu biyu zaka hade a wuri ɗaya sannan ka dace magana ta farko ita ce khalifancin Abubakar da ishara ne sannan da haduwar muhajirai da ansar annabi yayi isharori da yawa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam karanta sharhul aqidatu tahawiyya karanta ainihin sharhin aqida ta risala ta al-sheikh Hajj al-Amin akwai isharori sannan sai ne sai kuma muhajirai da ansarawa suka hadu akan waye zai zama shugaban su domin musulunci yana da wata ka'ida wadda mutane ba su gane ta ba wannan ka'ida ita ce dangane da khilafa ta musulunci ta sha bamban da shugabancin wani abu na mallaka shugabanci na musulunci idan shugaba ya zo rasuwa yace idan na mutu wane ne shugabanku kuma ban yadda ku saba mini ba sai a bar shi ya mutu idan ya mutu idan suka ga abin da ya zaɓa musu shi ya dace da su shikenan sai su tsayu akai in suka ga bai dace da su ba shikenan sai su zaɓa wa kansu wanda ya dace da su abin da ya faru kenan a zaɓan sarauta ya tsunnufe wanda ke kan kujera a yanzu marigayin da zai rasu sai ya ce ga wanda yake so sai suka yi mai biyayya suka ja baki yana rasuwa sai su kingmakers suka ga waye dace da su shine suka zabi in tsunnufe na yanzu na kawo mana misali ne to wannan abin da aka yi ba cin amanar sarki ne da ta gabata ba domin shugabancin jama'a ne amma idan mutum ne a mallakar shi to anan yana da ikon ya ce in na mutu wane ne shugaba to wannan mallakar shi ce ba wanda yake da tasarrufi a kai shi yasa ku karanta fiqhin sunna babin waqafi a lokacin da sayyidina Umar Allah ya kara mishi yarda yayi wata wasiya wanda ya waqafi akan sai ya ce in wani abu ya same ni yana nufin mutuwa sai ya ce Hafsa sai ta ainihin kula da wannan waqafin bayan Hafsa kuma a cikin ƴaƴanta sai a samu wanne yafi hankali yanzu Aisha ba ta da ta cewa kaf a cikin wannan abu dan haka Aisha da Umar zai mutu ba Aisha ba afwan Abdullahi dan Umar da Umar zai kwanta ya mutu sai Abdullahi dan Umar ya ce to ai wannan waqafin dukiyar ubanmu ce sai ta ce a'a ai yayi wasiya zuwa gare ni shi yasa abubuwan nan guda biyu akwai lacca da na shirya wanda nake fatan in yi mana don na lura ahlus sunna ba su san su ba waqafi da wasiya kun san malaman salaf har wasiya suke yi da ƴaƴa idan mutum ya yi wasiya yana da ɗa sai ya ce wane eh na yi maka wasiya da wani to wannan wasiyar da ya akan wannan yaron ku da kai da shi uban ba ku da bambanci a wajen tasarrufi da ɗan da uban zai kwanta ya mutu sai uwar sai ta je ta kai kotu ta ce ita ba ta yadda wane ya zauna a hannun wane ba ba ta da hujja a musulunci sai a ce ai uban wasiya yayi shi ne Bahaushe shi ya tashi sai ya ce na baka amana ita din ce dai wasiya kenan ko kun fahimta wallahi jahilci yana damun mu anan ina nufin mu ahlus sunna tukuna yasa wajibi ne jama'a wallahi ahlus sunna su kwantar da hankalinsu ayi karatu wa'azin ƙasa da wa'azin mako wallahi tallahi ba su isar mana ba ko kadan waɗannan wa'azozi ne Allah ya saka da alheri da ake faɗakar da musulmi a isar da saƙo ga waɗanda ake so a isar na siyasa addini ko wata manufa ta addini amma haƙiƙa duk a gama wannan wa'azin ƙasa NSS ta gama wannan IVC wane ne vocational training course ko wane ne duk a gama sai an da an buɗe littafi an karanta an yi sharhi an fassara an fahimta sannan sai an koyi ulumul ala lugar arabiya a bata muhimmanci, ilmomin qur'ani da hadisi da fiqh a ba su muhimmanci, ilmomin tarihi sannan akai ilimi. Amma wallahi ba haka ba ku, za ku gaba bata lokacinku. Bayan lokaci kun zama tsofaffi, kuna da awar kun yi karatu, idan Allah ya kawo waɗanda da gaske suka yi karatun sai ku zo ku fara gaba da su. Saboda hakikarin abin da ya faru shine su suke da ilimi, ko kuma kuna da nazariya. To ilimi kuma shine ilmul ala, ilimin da zaka gini da shi. Jama'a kun fahimce ni da kyau? To suna daga cikin mas'aloli waɗanda ahlus sunna ajminnance fa ahlus sunna suna buƙatar a karantar da su fiqh ne, fiqh ingantacce, ba wai risala ko ahlari ko ishmawi kai a karanta wa mutane ba. Yanzu jiya na sauraron wani a radio yana karatu a cikin fiqh a babin haji, sai yana magana cewa an so ka tafi wannan wuri a kafa, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma a kafa ya tafi. Da da ya gama karanta wannan sai ce gaskiya ne, sai a dubi illar da ta sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tafi a kafa kuwa lokacin. Na'am, sai a dubi yanzu wani hali ne yanayin yake, domin lokacin aikin hajji ne ya kusanto, nan da kwanaki za a fara tashi, shi yasa ake sa wannan karatuttukan. To yanzu alhajin da ya dauki wannan fatawar in ya tafi a yanzu, to zai samu kanshi karshenta ya bata, ko kuma ba zai sake dawowa ainihin wurin aikin hajjin ba sai bayan kwana da kwanaki. So akwai abubuwan da dole ne kenan muna buƙatar ana karantawa mutane, a rinka tsaya ana duban yaya al'amari yake, me zai biyo baya wuri kaza, yaya kaza yake, me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kaza, shine duban illa. Duban illa kuma ba dan alalatar da abin ba, sai dan gane wani dalili ne ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kaza. Kamar yana cewa waqaftu hahuna wa arafat kulluha mawqif, ni na tsaya anan, to amma arafa durin tsayawa ne. To shi kenan, sai kowa ya ce sai ya je ya tsaya a wannan wurin, menene zai biyo baya? Wurin zai dauke mutane ba zai dauke mutane ba? Sai a ce tunda ya ce arafa dukkan ta wurin tsayawa ne, sai ku daitar da mutane ko ina za su iya tsayawa. So wato abinda nake so in ce muku anan, in Allah ya sa kun fahimce ni da kyau, shine ne dole ne ahlus sunna da su dawo gaba ɗayan babuka na fiqh, ana buƙatar a dawo a dube su ne a bisa hasken yanzu ya ake ciki. Yanzu sauye-sauye da yawa sun faru a cikin me kasuwanci, sauye-sauye da yawa sun faru a cikin mu'amalolin mutane. Sai ka zo kana karantawa mutane risala, ita risala fatawa ce. To ita kuma fatawa kamar wacce magana ce da ni, sarki ne ya zo mutuwa, sai ce ina mutuwa ne za ku sa, zai ce mishi to dan fatawa ce, yana mutuwa sai su dubi me ya dace. Duk wata fatawa da aka baka za ka yi aiki da ita ne, in ta dace, in bata dace ba fa sai ka dauki wadda ta dace a lokacin da kuma yanayin wurin. Na fatan jama'a sun gane. To mallan yake cewa sai a duba ainihin wato littafin ilamul wara bi alamin huda na ainihin wato at-Tabarsi shafi na 162 da kuma al-ghaiba na Nu'mani a shafi na 35-6 sai ash-Shafi fi sharh usulul kafi na Abdul Hussein al-Mudhfir, kaji wani mushriki sunan shi kenan Abdul Hussein, tsabar mushriki ne wannan arni. Malam yace wanzur fi raddi alaihim, in kuma kana son ka ga raddi akan haka sai ka duba Minhajus Sunna na Ibn Taymiyyah mujalladi na 1 shafi na 486-532 wa raddi ala ar-Rafida, da kuma raddi ala ar-Rafida min Maqdisi na malam ainihin Ibn Qudama al-Maqdisi shafi na 72, da kuma littafin al-Fisal na Ibn Hazm mujalladi na 4 shafi na 176-179 da Mukhtasar Tuhfa al-Ithna'ashariyya shafi na 123-138 da kuma Aqidatus Salaf lissabuni, malam sabuni na da imamu sabuni ba malam sabuni na yanzu ba, shafi na 86-89 da kuma sharhu tahawiyya a juz'i na 2 shafi na 698-710. yace wa kad ashara al-maqdisi fi kitabihi ar-radda ala ar-rafida maqdisi a cikin littafin shi radda ar-rafida yayi nuni a shafi na 382 zuwa 383 ila qawli abi abdullah ibn khafif hadha yayi nuni zuwa ga wannan magana ta abdullah dan khafif ina fata an gane wato a zahiri littafin abdullah dan khafif din a wancan zamanin littafin ya yado a hannun malamai kenan domin maqdisi din nan malamin ibnu taymiya ne an fahimta da ibnu taymiya ma ya dibo amma yanzu an nemi littafin ne ma an rasa ana ta neman ina za a same shi to kun ji bayan da ya ambaci mas'ala ta ainihin wato imama kun ga in ka fahimta a diddin kula yana faɗa maka ne aqidojin ahlus sunna ina fata an gane sun makala sannan sai ya ce wa kana ikhtilafu fi khalqi al-af'al da kuma kasantuwar sabani da aka yi game da halitta ayyuka shin ayyukan da bayi ke aikatawa Allah ne ya halicci ayyukan bayan ya halicci bayi ko ko su bayin ne su kuma suka halicci ayyukan hal hiya muqaddara am la shin haka Allah ya tsaro su ko ko ba haka Allah ya tsaro su ba bayi ne suka zo suka yi ta kirkiro su ina son ku gane wannan mas'ala tana da girma a babin aqida fa misali yanzu sai mutum ya je ya sha giya shan giya mugun aiki ne ko ba mugun aiki ba to wannan shan giyar da ya dama Allah ya san cewa zai sha giya kuma yadda Allah ya halicce shi haka ya halicce shi da shan giya ko ko Allah ya halicce shi ne don yin musulunci daga baya ya bijire ya je yana shan giya to nan ne kuma sai matsalar mashi'a da muhabba sai ta taso shin Allah madaukakin sarki yana son mutum yayi alheri kuma baya son mutum yayi sharri to sai ka ce Allah na son alheri baya son sharri to Allah yana nufin sharri ya faru sai dai baya son shi aqida ahlus sunna kenan ya nufi ya faru shine a cikin sanin shi da kaddaran shi da tsarawar shi sharri yake faruwa dan haka ya nufi haka ya faru sai dai baya son shi kamar yadda zaka nufi ban daki dan kashi me kake nufi kashi amma kai din kuma baka son kashi ko kun fahimta jama'a to haka Allah madaukakin sarki cikin nufin shi wato cikin iradar shi da kudrar shi ya halicci fir'auna amma baya son fir'auna to sai a dawo mecece hikimar kudura Allah da irada Allah sai a ce domin abinda Allah yake so ya bayyana misali so da dama baka gane wannan wutar lantarki ni'ima ce musamman ana zafi da duhu sai an dauke ta to dauke wutar zai ja hankalinka zuwa ga muhimmancin gane darajar wutar in akwai ta saboda haka samuwar fir'auna kaddara ce ta Allah kuma haka Allah ya nufa wannan ita ce aqida ahlus sunna aqidan liya ne kadariya kuwa sai su ce sam Allah madaukakin sarki bai nufi fir'auna ya faru ba yanayi ne kawai ya faru wanda yake ma'anar maganar su yanayi ne ya faru wanda ya fi karfin kaddara Allah ya fi karfin tsarin Allah sai an ka karanta sharhin sahih muslim na al-imam an-nawawi akan sharhin hadisin abdullahi dan umar da ya rawaito daga mahaifin shi wannan da yake magana ainihin wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi da yazo sai da ya tattauna wannan kadariya nau'i biyu ne nau'in farko su ne waɗanda suke cewa Allah bai san me za a yi gobe ba bai san me za a yi anjima ba bai san me za a yi jibi ba bai san menene zai faru ba innal amra ulfun al'amarin yana nan sai ya faru shi ma Allah yake sani kamar yanzu mun fita nan ba mu san me zai faru ba sai mun fita abin ya faru ba mu sani ko sai su ma suke cewa haka Allah yake to mas'ala ce da aka yi sabani tsakanin ahlus sunna da qadariya da kuma jabariya su ma kuma wasu fitararru ne yau duk za mu ji su malam yake cewa qala sai shi malam ibn khafif yake cewa wa qauluna fiha maganar da muke fadi fiha game da ita kaddara din cewa muke anna af'alal ibad muqaddara ayyukan da bayi ke aikatawa tsarallu ne Allah ne ya tsara su ma'aluma kuma sanannu ne wa zakara isbatal qadr sannan ya ambaci tabbatar da kaddara cewa mu ahlus sunna mun yadda da kaddara asha kasa malam yace wa fi hadha raddun ala alqadariyya wadannan maganganun nashi raddi ne ga qadariyya ba qadariyya ba qadariyya dai kenan nabi ne yasa ake ce musu qadariyya ana ce musu qadariyya ne saboda musun kaddara dan karka dauka wannan ya saba wannan khilaful qiyas ne abinda qiyasi yake shine mutumin da ke kore abu ba a danganta shi gare shi to amma sunan suna korewa ne sai aka danganta su zuwa ga abu dan a zahirin aka ce qadariyya abinda yake nufi masu tabbatar da kaddara to amma abinda yake nufi kuma alal aks masu musun kaddara alqa'ilina wadanda ke cewa innal abda mustaqillun bi amalihi bawa shi ya kadaitu da aikin shi wa yakhluqu fi'la nafsihi shi yake halittar ayyukan kanshi kun ji fa halitta dan haka suna tabbatar da cewa akwai wani mahalicci kenan bayan Allah walaysa lillahi fihi iradatu Allah ba shi da wani nufi a cikin ayyukan bayi wala khalqun Allah ba shi da wata halitta wala mashi'a kuma Allah ba shi da wani so ba shi da wani ra'ayi akai fa ankaru umumal mashi'a dan haka a dunkule sai suka ce duk wani so na Allah Allah ya so kaza ya faru Allah bai so ba sai suka ce a babu wannan wal khalq haka halitta wa ha'ula'i humul mu'tazila wa man wafaqahu wadannan su ne mu'tazilawa da wadanda suka dace da su to kuna tsukuje aqidar a yanzu a duniya kamar yadda Imam An-Nawawi ya fadi a wannan sharhin Sahih Muslim yace tun lokacin wadannan masu iya yin fito na fito da wannan maganar sun kare to amma sai kuma aqidar sai take bayyana a cikin wa a cikin mu'tazilawa so ina son ku gane duk wata muguwa aqida da sahabbai suka fama da wasu bindikai akan ta ku sani ba ta mutu ba wasu za su zo su republishing dinta su gyara ta sai su fito da ita da wasu kalmomi da wasu harufa in ka karanta sai ka ga duk ma'anar da yake misali mutum ne yace Isa dan Allah ne sai wani ya dawo yace to shi ya daina fadin haka amma dai Allah yana da da Allah yana da da ƙarshe sai ka ga maganar cewa Allah na da da ta fi muni fiye da Isa dan Allah ne saboda nan ya kayyade dan ga Isa ne kawai nan ku cewa yana da da abu da ne ko kuma yace waladallahu yace Allah ya taba haihuwa saboda haka waɗannan mutane qadariyya su ne aqidarsu ta bayyana yanzu a cikin mu'tazila to duk wani malami na dariƙa a Najeriya nan da kuke gani in dai malami ne na dariƙa ba waɗanda kawai ku kuke laƙawa kace mishi dan dariƙa ba dan bai zo masallacin ka yayi sallah ba in dai dan dariƙa ne yana da wannan aqida ta mu'tazilanci in bai haɗu da wannan ba za ka ji shi da wannan ba wai sai lallai wannan da muke magana ta kaddara ba a sai ka samu aqidojin mu'tazila sai ka samu akwai a tattare da shi na fata an gane wa qabala ha'ula ta'ifatun ukhra sai kuma aka samu wata kungiyar daban ita kuma sai ta muqabalanci waɗannan waɗannan da ke cewa ba kaddara sai wasu kuma suka ce akwai kaddara kuma komai ma kaddara ne dan haka dan adam bai da laifin shan giya ko zina ko shirka komai saboda kaddara ne daga Allah ne yayi iya kun ji wasu ɗan takifan su kuma fajjafa su kuma suka yi jafa'i suka kekashewar zuciya wagalau suka ketsara iyaka fi isbatul qadar wajen tabbatar da kaddara hatta ja'alul abda majburan ala fi'il nafsihi ha sai suka ce to ai bawa tursasa shi ake akan aikin da yake yi a shar da ya buɗe baki yayi to yayi iya tursasa shi akai ce to Adamu na zaune, matsala ta zo ta faru da Iblis, Allah ya turo su. To da Allah ya kashe Iblis, da sai dan Adam ya zauna lafiya. Saboda haka ko dan Adam yayi ashar, ko ya sha giya, ko yayi wani laifi, karshe dai abin na komawa ne zuwa ga Allah. To ko tunda har Allah ne ya sa shi, dan me za a zarge shi?
وليس له اختيار البتة suke cewa ai bai da zabi har abada, ko kadan bai da zabi duk abin da yake. Bal huwa karishati fi mahabbir rih, kamar gashin kaza ne ko gashin wani abu a guguwa da ta taso, yayi iya da kanshi wannan gashi ba sai inda ta kada shi ba. Wa ka harakatil ala fi yadi man yuharrikuha, ko kuma kamar na'ura ce a hannun wanda ke kada ta.
Yaya na'urar ta iya?
Mota ce direba ya buga yayi Abuja da ita, ta isa ta ce Kano ba a je yau? Hadha madhhabul jahmiya, wannan kuma shine madhhabin jahamawa. Wa man tabi'ahum min al-asha'ira, da wadanda suke bin su daga cikin ash'ariya. Fi mas'alatil kasab,
game da mas'alar kasabi,
karanta iba'atu dujunna ko ibrahimul laqani, jawharatul kamal, jawharatul tauhidi, mas'alatul kasab shine aikin da bawa yake aikatawa. Sai ga sun ce to bawa shi yake aikata aikin, amma Allah ne yake hore mishi ya aikata. To tunda Allah ne yake hore mishi, in ya aikata mummuna a kyakkyawa sai Allah ya bashi lada, in ya aikata mummuna fa sai Allah ba zai kama shi ba, saboda ya iya da kanshi. Allah ne yake kada shi kamar yadda yake kada gashi da ke yawo akan iska.
Wannan aqidar ita ma kusan duk inda ka samu sufi dan dariqa yana da ita. Dan haka sam zaka ji a cikin wa'azozin su basu damu da magana kafircin wani zai kai shi zuwa ga wuta. Kullun abin da suke nuna wa falalar imanin shi, amma ba sa tsoratar da shi game da kafircin shi ko bid'ar shi ko shirka shi ko wani laifi na shi. Dan haka kaga kamar yadda su fafuro ma zaka je kai laifi, sai ka tawo ci akwai wani ruwan aka yafe maka, in aka yayyafa maka shikenan, an yafe maka kenan, sai ka fita kuma ka sake yi wafa, sai ka sake dawa ka zo kai ninda a gaban coci, ko da cocin kai kadai ne haka abin yake har yanzu. Sai mutum ya je yozina sai da sai zo ya durkusa, sai pastor ya zo sai ya ce wa pastor ya yi laifi ne, sai a dauko ruwan sai a yayyafa mishi, ya ce forgiven sai tashi sai hallelujah shikenan, sai a mishi haka sai sake zuwa yau da la'asar, sai sake dawa ya zo sai a sake ayyaya ba mishi shikenan. Ko so nawa ba ai shine ba matsala, ko so nawa ne haka muka yi da wani ya ji yarinya ciki, an zo an ce to shikenan, an ja kunnan shi kaza kaza, to an yi mishi wannan watsa ruwan ya tuba, aka sake ya sake. To da yazo ta uku shikenan sai pastor yake to abinda za a yi yanzu ka je, sai an ga zaman ka da ita tukunan kun haihu zuwa ƴaƴa uku, to sai ka dawo ka tuba sai a zo a yi aure. Har yanzu a haka ake ana jiran sai an kai ƴaƴa uku tukuna, sannan yazo a yayyafa mai ruwan ya tuba kuma sai a aure. Kuma wannan fatawa ce daga coci. To shine sai malami yace wa sunni hadhal madhhab bi madhhabil jabariyya, an ambaci an kira wannan mazhabin da jabariya ne, li annahum yaquluna inna majburuna ala af'alina, mu fatrisa samu ake akan ayyukanmu. Ina fata an gane. Malam yace wa idza kana ha'ula'i qad istadallu bin nusus allati tuthbitu al-fi'la wal mashi'a lillah ka qawlihi, idan ya zama waɗancan irin mutane suna kafa hujja da nassoshin Qur'ani waɗanda suke tabbatar da duk wani aiki da duk wani nufi na Allah ne ka kauli, kamar yadda Allah yake cewa wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama, kun ji irin hujjojin su, ai san da kai jifa ba kai kai jifa ba Allah ne yayi, amma a hakika a ganin mutane waye yayi jifa, annabi ne yayi jifa, annabi ne ya harbi, amma sai gashi Allah ya ce kuma Allah ne yayi. Sai suka ce to kun gani ashe dan adam koda shi ya aikata, karshe wane ne yayi? Allah ne yayi. Wa qawlihi, da kuma cewar Allah in tusibhum hasanatun yaquluna hadhihi min indillah, idan alheri ya same su sai wannan daga Allah ne.
وإن تصبهم سيئة يقولون هذه من عندك يقول هذه من عندك إذا من شر يسأل يسأل وانا دورنك سأل الله يقول قل كل من عند الله أتي مس أي ضد ذا الله كن بيرم كجوج أي ضد ذا الله سيد هذا أبن دمجي أي كذا ذا الله إن شر يسأل يسأل شكر كجامنا إن الهير يسأل يسأل سأل شيء دورن الله تو منين سي كدوبا سي cewar da Allah yake kul kullun min indillahi shine hujja a wurin su da sharrin da alherin duk daga Allah ne to sai jabariya sai ce kun ga waɗannan ayoyin suna tabbatar da cewa komai daga wurin Allah ne wa qawli da kuma inda Allah yake cewa wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ba abinda za ku so sai abinda Allah ya so ubangijin halittu ko kun fahimta jama'a waɗannan na daga cikin hujjojin su fa na cewar ne na cewa duk abin da dan adam ya aikata da shan giya da zikiri da tauhidi da shirka duk daga wurin Allah ne to in ka yarda daga wurin Allah ne to sai ce bai cancanci zargi ba bai cancanci ukuba ba wannan ita ce aqidar su ibn al-arabi su ibn al-arabi wanda in Allah ya so karatu na gaba da zamu zo zan zo in karanto mana nassoshin waɗannan irin maganganu nashi zo in tattauna mana su ba dan koyi ba saboda mu tsaya mu fahimci waɗannan irin maganganun don waɗannan irin maganganun jahilci na sunna ya sa wasu ahli sunna a Najeriya ana samun su da ɗayan waɗannan aƙidoji na ƙadariya ko na jabariya mutum yayi musu duk wani abu cewa ba wani kai ne ka ja a'a akwai abin da dan adam yake jawo kanshi akwai abin da Allah yake kaddara mishi amma kuma duk yana cikin abin da tuntuni Allah ya tsaro reza ce ga ta nan sabuwa sai ka dauka sai aka ce aje ta katta yanke hannunka sai ka ce a ba komai sai aka ga irin yadda kake yi sai ku shaf sai ta yanke hannunka in da baka sani ba an gargade ka to yanzu ba za ka ce to ai wannan daga Allah bane sai a ce eh Allah ya kaddara dama fil azal amma kuma wannan jinayar wannan laifin kana da shi inda wani kaiwa sai an ci taraka amma su abin da suke kokari ihdarul hudud